أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله ده إساك تعلموا أن مسلاتي نقل دنشي أبير من كدو أجهر جغاوة وأن مريتي na asabar 13 ga watan Ramadan a shekara ta 1445 a hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shine 23 ga watan 3 a shekara ta 2024 a lissafin miladiya. Muna roƙon Allah madaukaki ya karbi ibadar mu ta azumi da sauran dukkan ayyuka na alheri a wannan wata mai albarka. Allah kuma ya ba mu dacewa mu samu yardarsa. Muna roƙon Allah ya ƙara mana zaman lafiya a wannan gari da jihar mu da dukkan jihohin mu baki ɗaya da ƙasar mu baki ɗaya. Duk abin tashin hankali Allah ya nisanta mana shi, ya nisanta mu daga gare shi. A yau ɗori za mu yi inda muka tsaya don mai sauri mu gama karanta abinda malam Abdurrahman bin Nasir ibn Sa'di ya naƙalto daga malam Ibn Qayyim a cikin Madarijus Salikin, da yake da alaƙa da hikimar da take cikin wannan shari'a ta musulunci, kuma musamman wadda take da alaƙa da kisan kai, wanda ya yi kisan kai da irin hukuncin da yake ya hau kansa, musamman kuma muna magana akan wanda ya yi kisan kai da gangan ko yawa, sannan da mas'alar alwa'ad walwa'id da muka ɗauko ta jiya, da mawqifin ahlus sunnati wal jama'a wanda shine alwasat baina at-tafrit wal ifrat, shine tsakaituwa tsakanin ra'ayin murji'a na sakaci a addini, wanda shine tafrit, wanda suke ganin duk mutumin da ya kalli nassoshi na alƙawarin alheri da Allah ya yi, to su zai dogara da su, ba zai damu da mai Allah ya yi alƙawari na narko na azaba ba. Kuma suna ganin shi yasa wannan abin ya shafi bayaninsu na mai ake nufi da imani, suka ce imani ayyuka ba sa shiga ciki, yawwa ayyuka na ɗan adam ba sa shiga cikin imani. Da haka mutum zai iya, inda ya yarda da akwai Allah, to ko bai taɓa sallah ba ko baya komai sai saɓan Allah, to zai shiga aljanna, kuma imaninsa daidai yake da imanin mala'ika Jibrilu. Wannan mummunan zance ne. Wannan su ne ake cewa ‘yan murji’a, murji’a, murji’a da hamza, ba murji ba ainun ba ne. Duk da su ma sun kasu kashi biyu, akwai murji’a al-ghula masu wuce iyaka, su ne masu wannan ra’ayi. Akwai kuma murji’atul fuqaha, murji’atul fuqaha su ne wasu daga cikin masu mazhabar hanafiya, da wasu da suka bi ra'ayinsu, masu ganin imani ayyuka ba sa shiga cikin imani ta ɓangaren ta'arifi, amma sharaɗi ne mutum ya aikata aiki. Wannan dai da tattaunawa ta malamai akan wannan ra'ayin farko kenan. Ra'ayi na biyu, wannan dai ne mana muraja abinda muka ji jiya ne ko, ra'ayi na biyu shine ra'ayin waɗanda ake kira alwa'idiyya. Alwa'idiyya an dangana su zuwa ga alwa'id, saboda suna fifita wa'idi, yana firgita su, suna fifita alƙawarinsa akan alƙawarin alheri. Shi yasa ake ce musu alwa'idiyya, saboda aujabu ala Allahi an yunaffidha wa'idahu, sun wajabta wa Allah sai ya zartar da alƙawarin narko da ya yi, cewa wanda ya yi laifi kaza za a yi masa uquba kaza. Wannan su ne khawarijawa da mu'tazila, inda suka yi hukunci akan mai zunubi wanda ya aikin babban laifi, kaba'irud dhunub, cewa zai dawwama a wuta, zai dawwama a wuta. Ahlus sunna suka tsaya tsakiya, lura da nassoshi da suka zo, kuma shine abin da malam Ibn Qayyim a cikin wannan magana da malam ya nakalto yasa a tafsirinsa yake mana bayani, don mu san muhimmancin nassoshin nan na shari'a. Aiki da su fa tilas ne. Allah baya faɗin magana ta faɗi haka kawai ba a amfani da ita. Duk abin da Allah ya faɗa to daidai ne, kuma abin a lura da shi ne wajen yin kowane hukunci. Don haka tunda Allah ya, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisai cewa waɗanda suka koda sun shiga wuta daga cikin waɗanda suka aikata mummunan aiki na kabira daga cikin kaba'irud dhunubi, muddin dai ba shirka bace, ko sun shiga wuta, in Allah bai ga damar gafarta musu karan farko ba, ya shigar da su ya azabtar da su, to hadisai ingantattu sun tabbatar da cewa za a cire mutum daga wuta a mai da shi aljanna, saboda tabbatuwar imani da yarda da Allah da kuma bautar Allah da baiwa Allah haƙoƙinsa, bai haɗa Allah da kowa ba a wajen bautarsa. Saboda wannan tauhidi da ke zuciyarsa, to sai a cire shi daga wuta a mai da shi aljanna. Su waɗancan ba su yarda da wannan ba, sai suka ture waɗannan hadisai, suka kalli kawai wa'idin, tunda Allah ya ce wanda ya ci dukiyar maraya wuta kawai yake ci, kawai suka ce to ba zancen ya fita. Suka kuma kawo wannan, inda za mu zo la'alla mu yi magana a kai wannan aya, faɗin Allah maɗaukaki, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jaza'uhu jahannamu khalidan fiha وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. سكا دكو كما رواية دا أكر ويتو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما شوى الإمام البخاري دكا دا مسلم سر ويتو ونا عندنا عبد الله بن عباس كما ba magana ce ta rashin inganci ba, illa dai tawilin me yake nufi, yake cewa duk mutumin da ya kashe wani da gangan to ba tuba gare shi, ba tuba gare shi. Wasu malamai suka fassara abin cewa ana nufin babu tuba tsakaninsa da wanda ya kashe, tunda wanda ya kashe din ya riga ya bar duniya, babu dama ya tambaye shi ya roke shi ya yafe masa. Wasu suka fassara cewa hadisin haka yake, suka ce dama idan an kashe mutum da gangan haƙoƙi uku ne suke da alaƙa da haka: akwai Allah na irtikabin wannan babban zunubi da Allah ya hana, wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haqqi, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. لسك كون لسك تند الله يا حرمته تو أكو هكين الله أشكي تو هكين الله شيني زي إيفا دواد توبة إنه يا توبة الله زي في مصر. أكو كم هكين أولياء المقتول هكين سو دنجين وندا أككشي سو ما سنا ده هكين. To su kuma haƙƙinsu shi ne aka ba da diya, magana sai ta wuce. To sai suka ce wannan magana ta Ibnu Abbas cewa wanda ya kashe wani da gangan ba shi da tuba, to ma'anarsa kenan, a cewa ba shi da tuba tsakaninsa da wanda ya kashe, domin tunda ya riga ya raba shi da rayuwa, lokacin ya roƙe shi ya yafe masa ya kufce. Da dai tattaunawa da yawa ba sai mun shige ta ba a nan, waɗannan nassoshi na Qur'ani da nassoshi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma asar din nan da aka ruwaito, in kullum ka tashi mu'amala da su, wanda duk na farko dama abinda zaka yi ka duba maganan nan ta inganta ko bata inganta ba. In aya ce a cikin Al-Qur'ani babu zancen inganci ko yawa, Qur'ani duk ganin duk gaba ɗayansa tabbatacce ne daga Allah, zancen Allah ne, ba tantama ba ko kwanto ko mithqala zarratin ko a harafi ɗaya. Hadisai kuma wanda ya tabbata cewa ingantacce ne, ka'idojin nan da malamai suka sa akan inganci ba wani abu ne na wasa ba, da daddun ka'idoji ne, duk wanda suke yi ma ko a zamanin yanzu suna dogaro ne da ka'idojin da magabata suka sa. Yawwa, to in ya tabbata magana ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta inganta, sannan aka samu asar daga ko sahabi ko tabi'i shi ma aka samu ya inganta wajen fassarar wata aya ko makamancin wannan, to abinda ake shine kowanne ayi i'malinsa, ma'ana a sa shi yayi aiki a bigiransa ta hanyar baiwa kowanne fassarar da bai saba wa ɗayan ba. Dubu mun sani wanda ya dauko iliminsa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to zaka ga ya dace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen hukunci, su ne kamar sahabbai da tabi'i, sahabbai musamman annabi ko sallallahu alaihi wasallama wahayi ake masa, wahayi iri biyu, da wanda ke cikin Al-Qur'ani da wanda kuma Allah ya yi masa wahayinsa ya kimsa masa, kuma ko dai ba a cikin Al-Qur'ani ba, to kuma wannan shi ma wahayi ne da Allah subhanahu wata'ala ya tsare mana shi ta hanyar wannan abun na isnadi, domin duk addinan duniya babu wanda Allah ya baiwa isnadi in ba musulmi ba, musulmi mu kadai muke da isnadi, yawwa kiristoci ba su da shi, yahudawa ma ba su da shi, haka ko mutum ya ce haddathana wani haddathana wani akai ga asalin wanda ya magana, babu wannan in ba a musulunci ba. To kuma wannan wata hanya ce da Allah ya yi nufin ya kare hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga gurɓacewa, shi yasa aka ba da dama manya-manyan malamai suka yi aiki a kansu, duk abin da suka ce ya inganta gwargwadon ka'idoji da suka sa ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ba magana ce ta kai ɗan zamanin nan kai ne za ka yi hukunci cewa wannan maganar annabi ya faɗe ta ko bai faɗe ta ba, a ka'idoji ne, tunda kai dai baka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ka da kuma hanya zuwa gare shi, duk abin da ka samu ma na musulunci baka same shi ba sai ta hanyar waɗannan mutanen dai da suka rubuto waɗannan hadisai. Yaddarka da hadisan nan ita ce yaddarka da Al-Qur'ani, ka yadda Al-Qur'anin nan sahabban nan ne suka kawo mana shi da qira'o'in nan, to yadda ka yadda da wannan dole ka yadda da hanyar dai da muka samu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. to waɗannan abubuwan aqidar ahlus sunna ita ce ba a yin watsi da kowanne nassi sai a dauke shi ai aiki da shi a siyakin sa a bashi fassarar da bai saba wa qur'ani ba bai saba wa sauran hadisi ba in an bi wannan babu wani abu da muke nema na hadin kai da ya wuce wannan abu zai tattara mu wuri guda mu hadu a qur'ani mu hadu a hadisi mu hadu a kuma asar na sahabbai da magabata ne da suka gabata saboda komai zai zama daya domin su ba su sassaba sai a matsaloli haka nan da can kanana ba irin sabanin namu ba don haka ahlus sunna a duk babin aqida ba iya wannan ta alwa'd walwa'id ba abinda yasa suka yi fice daban shine wannan riko da qur'ani da gaskata shi gabaɗaya da gaskata hadisi da kuma riko da fassarar da manyan malaman musulunci wanda na farkon su sune sahabbai sannan tabi'ai sannan azo kan atba'ut tabi'in sune suka fi kowa fahimtar addinin musulunci fassarar su ita ce daidai to ahlus sunna da suka yi riko da wannan shi yasa kuka ga suna zaman su lafiya dangane da nassoshi amma duk ɗan bid'a da kuma karkatattu da suka karkace ta nan da can zaka samu cewa wani abu ne na Qur'ani bai musu ba ko wani abu ne na hadisi bai musu ba saboda wani abu da suka riga suka kafa na ra'ayi ko kuma wasu ra'ayoyi ko riwayoyi da aka ruwaito daga magabata ba su yi musu ba amma in dai za a karbe su to zaka ga ba za a samu tufka da warwara a addini ba wannan shine dalilin da yasa kuka ga ahlus sunna sun yi fice ta wannan gefe kuma suka zama sun kubuta daga tufka da warwarar masu shigar da hankalinsu al'amarin gaibi to mu dawo kan wannan zancen mu ahlus sunna sun tafi zuwa ga cewa Allah madaukaki baya gafarta mutum ya mutu yana shirka da shi zancen mutuwa ne ba zancen rayuwa ba a nan duniya duk wanda ya tuba ga Allah duk girman laifinsa ko shirka ce Allah sai ya yafe masa yana bautar gunki ya tuba sai dawo musulunci Allah sai karbi musuluncinsa amma in mutum ya mutu akan shirka bai tuba ba yana bautar wani wa Allah ba to shi wannan Allah baya gafarta masa wannan nassin alqur'ani ne innallaha la yaghfiru an yushraka bihi ai idza mata al-insanu ala shirki fallahu ta'ala la yaghfiru lahu wannan kuma shine wanda zai dawwama a wutar jahannama an gane wannan wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma wanda ya mutu akan aikin da bai kai shirka ba tun daga kaba'irul dhunub nau'o'in su baki daya da zina da sata da yan da kisan kai da shaye-shaye da sauransu to wanda ya mutu akan wannan in Allah ya ga dama zai gafarta masa shine ma'anan wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha anan zancen yake liman yasha to tunda an ce liman yasha yata'allaqu al'amru bil mashi'ati lamarin Allah ganin damarsa in ya ga dama ya yafe in ya ga dama kuma ba zai yafe ba to shi wanda ba a ga damar yafe masa ba me za a yi masa za a yi masa uquba gurgurdan laifinsa tunda kuma yana da imani da asalin tauhidi to za a fidda shi daga wannan uqubar a mai da shi aljanna saboda tauhidinsa wannan ita ce aqidar ahlus sunna da ta harhada duka waɗannan ayoyi duk abinda Allah ya ce fa jazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu adhaban azima sun kalli cewa duk zunubi in ba shirka bane Allah zai iya yafe shi dan haka ko an fadi maganar wannan khalidin fiha in mutum ya zama yayi sa'ar cewa abinda ya aikata din nan na kisan shi tsakaninsa da Allah ya tuba Allah kuma ya yafe masa shikenan sai ku ga Allah ya shigar da shi aljanna kuma ba zai shiga wutar ba ma ballantana ya dawwama ko kuma in Allah bai yafe masa ba to zai shigar da shi wuta ya masa azaba, sannan kuma zai fidda shi saboda wannan hadisai da suka tabbatar da in dai mutum da imani to ba zai dawwama a wutar jahannama ba. An fahimci abu? Kuma da dai tattaunawar malamai akan khalidina fiha da irin fassarorinta, in mun zo suratu Hud insha Allah akwai zamu ji waɗannan bayanai da malamai suka yi. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا من شاء الله. ولأنهم دق أقوي مجنونو للتفن تفسيري. شيء سا كذا كي جبا قد لو كركاف قوة فهمت المسلمين شيء كي كذا إذا كباش فسر أزامني ينزكو أكون أزامني. كي يدا ما لم يي سنفيك إلي. kuma sun ba da ma'anoni shekara dubu da suka gabata ko sama ko ƙasa da haka dangane da waɗannan ayoyi, ba yau ne za a fidda ma'anoninsu ba, amma kowa ya yi ijtihadinsa wajen ya dace da abin da ya tabbata, ya dace da mene? Abin da ya tabbata. Babu wasu ƙa'idoji da mutum zai fito da su ya fita daga hanyar da magabata suka tafi a kanta. Allah ya mun fahimci wannan abu. Kuma kullum in za ka hada fahimtarka ta Alkur'ani da nassoshin hadisai za ka ga cewa ba za ka bata ba. Su kuma hadisan nan in ka ba su kimarsu, ka ba su darajarsu, ka tuna cewa maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi kowa daraja, kuma zai yi ka iya ba su fassarar da ba ta saba wa Alkur'ani ba, ko da apparently a zahiri ya bayyana kamar sun saba, to in ka bi fassarar da malamai suka ba su. Wannan shine muhimmancin, kike nuna mana muhimmancin karanta littafan shari'in hadisai. Yawwa, shari'in hadisan nan malamai sun yi shuruhin hadisai daban-daban, kowanne iri duk an yi. Da haka duk abin da ka gani baka fahimta ba a hadisan nan, ka koma baganganun waɗannan malamai za ka ga cewa bai saba wa Alkur'ani ba, ballantana ka bo ka tuhumu hadisai kana jifa da su yadda ka ga dama gwargwadon hankalinka da irin tawayar da take tattare da shi. Wannan kuma sai ka zama abin takaici, abin tausayi. Musulunci ba bako ba ne, ba yau aka fara shi ba. Duk abin da yake ake so a sani a cikinsa, musamman dangane da abin da ya gabata, ma'ana fassarar Alkur'ani, fassarar maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to duk an kare su. Eh, duk an kare su. Bi ne kawai ya rage mana. Yawa, da haka ba za a zo a ce ana son mutane su bi wani abu kuma sannan su saba wa asalin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba. Allah ya samu dace. Da haka aqidar ahlus sunna ita ce adalci, ita ce musuluncin asali. In ka bi ta zaka zauna lafiya. Kar ka bari wata shubuha ta shiga kanka da bin wani ra'ayi da zai nesanta ka daga sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wadda take daidai da Alkur'ani. Shubuhohi akwai su masu yawo da su kuma suna nan suna yi, amma kullun kai din ka tsaya tare da malamai ka yi tambaya kafin kai hukunci. Mai malamai suka ambata magana duk ta ilimi, ba maganar ra'ayi ba ce, ba kokawa ba ce, ba yaƙi ba ne, ba fitina ba ce. Musulunci yana nan da daɗinsa da tsarkinsa kuma da kwanciyar hankali a cikinsa. Ba addini ne da yake kullum mutum zai riƙa ɗoma ɗan a kansa ba. Yawwa, addini ne da in ka tsaya a kansa za ka ga cewa kana kan yaƙini. To kuma menene zai haifar maka da wannan yaƙini? Bin Ƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fassarar magabata malamai, za ka ga cewa insha Allah ta'ala ba za ka ɓata ba, tare da girmama malaman musulunci baki ɗayansu. Duk wanda yake kan daidai Allah maɗauki ya gafarta masa, Allah ya sa yana aljanna, wanda ya mutu kenan, wanda kuma yake nan da rai Allah ya ƙara masa taufiki har ya bar duniya. Amma asalin mizani da za a gane gaskiya ita ce Alkur'ani da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayyukansa da taqririnsa wanda ake ce ma hadisai. Wannan shine sunna, sunnan nan ita ce hadisai, hadisan nan sune sunna, ba wani abu ba. Ba wai fiqhu shine sunna sannan riwayar haddathana ita ce hadisi ba, kamar yanda jahilcin wasu ke nuna haka. Wannan ba haka bane tsakani da Allah. Ayi adalci, a dubi masadir na musulunci, za a ga haka. Allah kyauta mana. mu koma mu karanta abinda malam ya ambata dangane da wannan lamari da ya nakalto daga malam ibn al-qayyim yace wa min huna qamat al-muwazanatu bayna al-hasanati was-sayyi'at ta wannan bigire da wannan mahanga muwazana ta tabbata dole ayi ta shine abin nufi dole ayi dole ana buƙatar ayi muwazana me ma'anar muwazana ayi aunaneniya a rika aunawa da ayyuka masu kyau da kuma munanan ayyuka wanne ne yafi yawa gurgudan kuma maslaha gurgudan nassoshi dai da suka zo na alqur'ani da hadisi i'tibaran bi muqtadil iqabi wa mani'ihi a rika ta hanyar lura da sababin uquba da abin da ke hana uquba shine muqtadi abin da ke hukunta yake wajabta yake sabbaba yake bayuwa zuwa ga ayi uquba menene shi aikata laifi yanzu muna zancen kisan ganganci uqubar da za a yi wa mutum in yayi kisan ganganci me yake jawowa ai masa ita shine wannan kisan da yayi to kisan shine al-muqtadi a gane yawa al-muqtadi yawa uqubar kuma shine wadancan abubuwa da Allah ya faɗa waje za'uhu jahannamu khalidan fiha da sauransu an fahimci abu mawani'i kuma sune abubuwan da za su hana menene zai hana ai wa mutum wannan uquba tuba kankare zunubai kamar da muka karanta jiya ko yawa sai ka tuno sauran yawa a ina ne wamani'i wa i'malan li arjahiha kuma sai ayi amfani da wanda yafi rinjaye to wannan shine ma'anar muwazana yawa a auna wanda yayi laifi na kisa za a duba sabubban ai masa uquban nan sun tabbata sai kuma a duba mawani'in da za su hana ai masa uquban da tawili da jahilci da sauransu in an same su sai a duba wanne ne suka fi yawa wanne ne suka fi tasiri wanne ne suka fi rinjaye to sai ai aiki da wanda ya fi rinjaye an gane yawa mu a nan duniya idan mutum ya yi laifi babba in akwai haddi me za a yi masa ai masa haddi idan laifinsa ya tabbata in babu haddi in ta'aziri za a yi masa ai masa ta'aziri in kuma abu ne tsakaninsa da Allah a bar shi Allah subhanahu wa ta'ala zai mu'amala da shi gwargwadon yadda ya so yanzu ba kwa gani abin da ya shafi ayyukan kirki ba su ayyukan kirki da muke aikatawa ai duk abin da muka aikata ba za a karba ba sai ya cika sharadi ko yanzu misali in kai sallar la'asar kai alwala mai kyau lokaci ya shigo ka fuskanci alƙibla kai kabbara harama kai sallah da karatunta sawa'un fatiha da wani bangare na alqur'ani ko sura kai ruku'u mai kyau sujada mai kyau har ƙarshe dai kai zaman tahiya kai sallama kai a ganinka kai sallah a gun malaman musulunci sawa'un ababin al-ahkamu taklifiyya da kuma al-ahkamu wad'iyya ka ta bangaren taklifiyya kai abinda Allah ya dora maka akan kan matsayin ka na mukallafi abinda ya shafi ahkam al-wad'iyya al-ahkam al-wad'iyya shi ma wanda su alamomi ne alamar da duk take bayyana an samu ijza'i ɗaya ne daga cikin al-ahkamul wad'iyya ma'ana aikin ka yayi ba a buƙatar i'ada idan mutum ya yi sallar ta yi zancen ƙabuli daban zancen ijza'i daban shi ƙabuli aikin Allah ne shi kuma ijza'i shi ne kai mukallafi ka sani an ce ka yi alwala ka yi daidai an ce ka yi sallah ka yi daidai to wannan za a samu mene ijza'i la i'adata alaika babu zancen i'ada an fahimci wannan saura me ya rage alƙabuli to alqabul kuma abun Allah yake to shi kuma Allah abin da yake kallo a wajen qabuli ba waɗannan alahkamut taklifiyyah da mu muka sani bane shi abin da zai kalla zuciya a zuciyar nan taka kai dan Allah domin kai alwala daga gida ko kai a idan mutane ka shigo masallaci kai sallah can alqila a zuciyarka ka fito daga gida ne sakamakon wani fada da kuka yi misali ko da iyali ko da wani sai ka taho masallacin dan ba ta haushi misali ina ba da misali ne kai yauwa ko rigima ta hada ku ai baka isa ka je ba yau ba za ka je ba sai to sai na je din ko da in ba ki haushi in ya zama dalilin zuwan sa ba dan ya sallar bane dan ya ba ta haushi ne to kaga duk mu a masallaci ba mu sani ba amma Allah ya sani dan haka ba shi da ladan wannan sallah saboda dan ya bawa matarsa haushi yazo sallah kun gane waɗannan abuwa to yadda ababin ibada da aikin lada akwai abubuwan da Allah yake kallo kafin ya bada sakamako to haka ayyukan zunubin nan da ake aikatawa mu a zahiri mun ga wani ya aikata kaza an kai shi gun alkali an tabbatar da laifukansa ko a zahiri mai laifi kaza ne can kuma a gun Allah to wani abu ne daban na gaya mana wannan jiya ko a wurin Ubangiji kila akwai dalilin da yasa kaza kila tilasta masa aka kila yana da tawili kila mantuwa ya kila kaza Allah kuma ya san komai yana ganin sa to wannan abun da ya sani na haƙe aiki sai a ce wannan abun an yafe ko wannan abun ba a yafe ba ko ai masa azaba ko a kuma fidda shi daga baya an fahimci wannan abun to wannan abun da ahli sunna suka fahimta shi yasa ba su dauki wannan ra'ayi na murji'a ba ba su dauki wancan mummunar ra'ayi na alwa'idiyya khawarijawa da mu'tazila ba sai suka tsaya wajen aiki da nassoshi domin asalin addinin nan shine waɗannan nassoshin ba kana cire nassoshin nan na Qur'ani da hadisi ba za ka yi aiki da su to musulunci ya kare musulunci ba ajiya aka baiwa wasu mutane masu ilimi masu hankali a ba su yadda suka gani shine musulunci ba a'a musulunci tunda Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan to magana aikin Allah ne maganar ikmaluddin ba aikin wani bane me yake al-yawma akmaltu man alladhi akmalahu Allah da haka babu mai haƙƙin ya ce musulunci nasa za a bi ko fahimtarsa ko wata mazhaba ayyananniya tilas in ba ita aka bi ba ba a yi musulunci ba wallahi wannan ba daidai ba ne bata ne da karkacewa musulunci na Allah ne shi ya cika shi kuma shi ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda yake kan hanya wanda ya tsira sauran malamai Allah ya musu rahama sun yi istihadi sun yi daidai a wurare da yawa wani gun kuma sun saba da abin da aka tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa malamai ƴan uwansu da malamai da suka nuna a ilimi su za su tace su reraye su gane menene gaskiya menene kuma ba gaskiya ba an fahimci wannan abu yawa dan haka kallazumci hanyar ahlus sunnati wal jamaa da wannan hankalin ake kallo ba wai bin nassi ba tare da fahimta ba ake yi wannan tuhuma ce ta waɗanda ba su san me ake nufi da bin nassin ba suke ganin cewa ahlus sunna masu bin nassi wasu dolaye ne ba su da wayewa ba su da fahimta duk zakakurancin mutum da intelligence dinsa to ba zai fi Allah sanin abin da ya dace ba ba zai fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin abin da ya dace ba zaka ba magana cewa wani ya waye wani bai waye ba ni zan iya rushe din nassoshi in yi aiki da abin da ni na fahimta saboda ni ne yanzu na fi kowa fahimta wannan ba musuluncin manzon Allah ake wannan abu an fahimta an yi a yahudanci ya lalace an yi a kiristanci ya lalace musulunci kuwa wannan albarkar da take cikinsa ita ce wannan riko da alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta an fahimta yawa don haka ayi amfani da wanda yafi wato rinjaye sai a dora ibnu qayyim ya ci gaba yace qalu malamai suka ce wa ala hada bina'u masalihid daraini wa mafasidiha yawa backbone din da aka gina maganar maslaha da mafsada akan haka ne akalli nassoshi akalli abubuwa masu kyau akalli kyawawan ayyuka akalli munana abin da yafi rinjaye a rinjayar wani kuma shine aikin fuqaha yawa aikin wane fuqaha da fuqaha da malaman hadisin wannan abin da wata rana mai magana akan zaka wasu sun shiga wani fili yanzu na tattauna akan likiti al-muftarad inda ake supposing akwai shi tsakanin ahlul hadith da fuqaha ina ji mun sha zancen nan anan cewa babu wani likiti tsakanin ahlul hadith da ahlul da kuma wanda ake cewa fuqaha yawa musulunci duk guda ɗaya ne babu wani musuluncin ahlul hadith da wani musuluncin fuqaha yawa maganar da tabbatar da riwaya da kuma imanin hankali wajen nazar cikin matani da istinbati aikin din malami ne hatta ahlul hadith suna da littafansu da suka yi shuruhin hadisi wanda umkin fiqhu yana ciki zaka gani kuma yawa da kuma su ne fuqaha su ne kuma masana hadisi ba zai yiwu a yi fiqhu wanda yake salimi wanda ba a gina shi akan nususi ba ya zama an koma ahlul ra'ayi hankali kenan akai yawa musuluncin ba haka yake ba amma a hado duka akwai hadisan da riwayoyin sannan kuma akwai mene fiqhun malaman in ba fiqhun ba za a gane nasoshin ba an gane wannan abu yawa to duk ba wata makaranta ce duk mai hadisi shikenan soko ne shi bai iya komai sai hadda sai fuqaha su suka san komai su kuma fuqaha in ba su san hadisin ba da me za su yi hukunci za su dangana wa manzon Allah ya ce ai kaza ne ra'ayinsu shi kadai bai isa addini ba abinda manzon Allah ya faɗa shine addini sallallahu alaihi wasallam qalu wa ala hadha bina'u masalihi ad-darain wa mafasidiha wa ala hadha bina'u al-ahkam ash-shar'iyyah wal ahkam al-qadariyyah akan haka aka gina hukunce-hukuncen shari'a da hukunce-hukuncen kaddara mun bayanin wannan kun fahimta insha Allah al-ahkam ash-shar'iyyah sune al-amru wan-nahy ko ahkamul qadariyya kuma sune hukunce-hukuncen kaddara na ubangiji na rububiyyarsa yawa wani zai zama kaza wani zai kaza wani zai kaza da yadda halittarsa zai gudanar da ita sune al-ahkam al-qadariyya wa hiya muqtada al-hikmati as-sariyati fi al-wujud wannan sune kuma abinda hikima da take gudana a cikin halittar Allah take samarwa wa bihi irtibatu al-asbabi wa musabbabatiha khalqan wa amran da kuma wannan abun ita wannan wannan nazarin da wannan hikimar da wannan kaidojin alaka da take tsakanin sababi da kuma abin nan da abin da yake sababawa ko sabubba da abin da suke sababawa a bangaren halitta da bangaren umarni da hani in an ce amran nan yana nufin al'amru wan nahyi an gane to dukkanin su wannan alakar ita ta hada su وقد جعل الله سبحانه لكل ضد ضدا الله يسنيا وكون كيشيا كيشيا يدافعه ينا جادشي ويقاومه معنى ينا تنكليه ويقاومه كما ينا جادشي كومي ينا ذا كيشيا الحسنات مين كيشيا سو السيئات كو يوا هكا كون أبو إنك كلا شريعة كما نشين زوجين لا الله من أكي يسنيا ودد أبن بكذني تو أكوي كيشيا سا هو positive da negative da sauransu yawa wa yakunu al-hukmu lil aghlab minhuma kuma hukuncin da za a bayar shine sai a duba wanne ne yafi rinjaye me yasa Allah madauke ya sa mana ran kiyama za a auna ayyuka ai in ka bar shi Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ya san hukuncin kowa da inda za shi ba ya tabbata a hadisi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa Allah ya nuna masa ko yan wuta da yan aljanna Allah ya rubuta wa huwa fi kitabin indahu yana cikin wani littafi da Allah ya rubuta ko rubutu da Allah ya rubuta yan wuta da sunayensu duk an san su yan aljanna da sunayensu duk an san Allah ya sani amma ran kiyama in aka zo za a yi assembly ne a yi roll call a ce ina yan wuta ku zo ku shiga wuta idan yan aljanna ku zo ku shiga aljanna ba haka za a yi ba me za a yi hisabi in an zo hisabin nan me za a dauko a yi hisabi da shi ayyuka kuma ayyukan suna da record record din da ba Allah yana buƙatar wannan record din bane ya san da shi amma me dan me za a yi amfani da record din dan a kafa maka hujja kaga adalcin Allah cewa Allah madaukaki kamar yadda yace wa yadul mawazina Allah shine wa yadul mawazina alqist yawa Allah madaukaki shine zai sanya mizani na adalci sai a zo da kai ya kai bawan Allah in kai aka bari yanzu kai wa kanka hukunci da yawa daga cikin mu sai mu je mu halaka kanmu mu jefa kanmu mu shiga wuta saboda mu mun san zalincin da muka yi amma kila a cikin wani abu da muka aikata a boye Allah ya hangi girman sa to mun shine mai adalci ya ga girman yadda ka dauki wani aiki da imaninka da karfin yaqininka da san tauhidi sai Allah ya girmama wannan ladan ya fi komai ba a haka Allah ya girmama ladan mai bai tsaka ba yasa la ilaha illallah tafi sauran laifuka da ya aikata kaga ashe mizanin a gurin waye a gurin Allah ne sai a auna ayyukanka masu kyau sai a sa sai ku ga mizani yayi ƙasa ayyuka kuma muna miyagu sai a sa su a hagu su kuma sai wannan ayyukan kirkin sai su dago in miyagun sun fi yawa sai su ya zama sun danna mizanin sai ya ƙasa sai ya zama wannan gefen daman ne ayyukan kirki shi kuma sai ya dago kaga su ne shara-shara menene yafi nauyi miyagun ayyukanka to sai a ce to kai ka gani domin ɗaukowa aka yi da laifin kaza da laifin kaza da na rana kaza da na wata kaza duk sai a jibga su a da aikin kirkin kaza da da'a ga iyaye da sallah da tauhidi da sai a zo a sa su ana sai a duba a gani saboda munin laifin mutum har ya zama har tauhidi wannan abun ya zo yin jaisu kaga akwai takeici Allah madaukaki kuma shine mai hukunci wannan abun da aka yi ba zai saba maka ba kuma bai saba wa abin da Allah ya rubuta a lauhil mahfuz ba wanda zai je wuta sakamakon wannan to ya dace da dama abin da Allah ya rubuta wannan shine kuma dama sarautar Allah da ikon Allah da rububiyarsa cewa abin da ya sani din nan dukkan ku ba za ku saba ba ba tare da cewa tilasta ku yayi ku bi nan ko ku bi nan ba ku kuka zaba an fahimci wannan abu dan haka so su kuma itibarin da Allah ke kallo wajen yin hukunci shine wannan adalcin da kuma sauran abubuwa na sirrin niyya da sauran uzurori da sanin akwai jahilci ko ba jahilci da sauransu duk abinda shi alƙali a kotu ba zai sani ba to duk Allah ya san su kaga a duniya za a iya mutum hukunci alhali a gun Allah sai ya yafe don haka waɗannan abubuwan mu bar wa Allah hukuncinsa sai gobe kiyama wannan shine abinda ahlus sunna suka yi kuma suka tsaya da waɗannan nasoshi sai fid da su daga tashin hankali da tufka da walwala an gane wannan insha Allah mu je sai ce fal quwwatu wa yakunu al hukmu lil aglab minhu ma nayi wannan ko sai ce fal quwwatu muqtadiyatun lis sihhati wal afiya shi karfi yana sabbaba a samu inganci lafiya kenan shine as sihha wal afiya ka zama jiki mai inganci kuma jiki nagari da kuma lafiya wa fasadu al akhlaq lalacewar yanayi da dabi'u kuwa wa baghyuha da zaluncin su da kaushewar su shi kuma mani'un min amali at-tabi'ati yana cikin abin da zai sa dabi'ar can ta kasa aiki in kana da karfi kuma baka da wata cuta a jiki baka da wata matsala sai kaga komai naka yana aiki kana ji garau idanka kana gani kalau kafarka tana tafiya sosai ko kana iya lissafinka daidai wa daida kana iya daura abu tamau komai naka daidai wa daida zanzan kamar da kuke cewa a zamanin yanzu ko yauwa in ku aka samu wata matsala hankalinka bai nutsu ba kana da wata matsala a kwakwalwa ko baka da lafiya ko baka koshi ba baka yi bacci isasshe ba da sauransu sai sabbaba maka me wannan tabi'ar ba za ta yi aiki ba ana gaya maka magana kana gengedi kaga an samu menene fasadul akhlaq an samu abubuwa sun gurbace maka to da makamancin wannan yace wa fi'lul quwwati da kuma aikin karfi yace wal hukm lil aglab minhuma to anan wanda yafi rinjaye da shi za a yi aiki yace kamar yadda muka san wannan a dabi'ar mu a rayuwa to haka nan Allah madaukaki yake yace wa kazalika quwwal adwiyati wal amrad haka karfin magani da kuma cuta shi ma tawazuni ne idan karfin magani ya rinjaye cuta sai kaga an samu sauki an waraka idan ku cutar ta kama jiki yadda maganin ya ana sa shi ba abin da zai yi na tasiri kaga sai cuta ta ci gaba da zama wannan shine sharrin yawan shan kwaya ko idan mutum yana yawan shan kwaya yana shan kwaya sai jikin ya saba da ita sai kaga ciwo dan kadan cutar nan wannan maganin ya kasa maganinta wanda ko baya shan kwaya sai kaga cuta babba an bashi dan kankanin magani nan da nan ya maganinta saboda me karfin ba a samu wancan fasadul akhlaqi din ba insha Allah kun gane wannan duk dai wannan kwatance ne da malamin yake yi da abin da muka sani dan ya kai ga cewa in mu alissafin mu muna irin wannan adalci yaya wanda yafi kowa adalci ba zai haka ba a kun gane abu to sai shi wal abdu yakunu fihi dan haka shi bawa ku kyalewa Allah kayansa shi bawa yakunu fihi muqtadin lisihhati zaka iya samun abinda zai hukunta lafiya a jikinsa wa muqtadin lil'atib da kuma abinda zai hukunta kisa mutuwa al'atib shine mutum ya mutu lalacewar abu ya mutu wa ahaduhuma yamna'u kamala ta'thiril akhar wa yuqawimuhu dai daga cikin waɗannan abubuwan biyu da muqtadi na lafiya da kuma mene muqtadin halaka wanda yafi karfi dayan yana kokarin ya kokawa da dayan wanda yafi karfi shi zai tabbata an gane abu fa idza tarajjaha alayhi to shi mai karfin in yafi dayan wa qaharahu yarin jayen shi kana ta'thiru lahu sai kaga tasirin nasa ne dan haka in magani yafi ciwo karfi sai ya zama an warke in kuma halaka ce tafi karfi shikenan sai kaga mutun ya halaka duk kuma a cikin abinda Allah ya rubuta yace wa min huna yu'lamu inqisamul khalqi tanan za a fahimci yadda halitta suka rabu gida biyu ko gida uku ila man yadkhulul jannata wala yadkhulun nar cewa mutane sun kasu gobe kiyama za a kasa mutane kashi uku ku rike wannan mutane sun kasu kashi uku gobe kiyama akwai wanda zai shiga aljanna ba zai shiga wuta ba sam kamar na gaya mana wannan jiya ko wa aksu da kuma sunkuyan haka me ma'ana sunkuyan haka wanda zai shiga wuta ba zai shiga aljanna ba mun ji biyu wa man yadkhulun nara thumma yakhruju minha akwai kuma wanda zai shiga wuta sannan ya fita daga wutar wa yakunu mukfuhu fiha sai zama zaman da zai a wutar bi hasabi ma fihi min muqtadil mukfi gurgurdan abin da yake tare da shi ne na abin da ke sabbaba zama a wutan an gane yayi kaza na laifi to gurgurdan abin da zai hukunta wannan zaman shekara nawa zai yi kwana nawa zai awa nawa zai yi duk wannan abin fa alissafe yake kai Allah ba karamin iko ne da shi da ilimi ba wato abin da malam yake nufi a nan ran kiyama in kayi aiki mummuna da ya sabbaba a shiga wuta to ba iri ɗaya bane zaman da za ku yi da wani wanda ya yi wani laifin daban ba irin naka ba wani daban shi nasa laifin shekara 1000 zai kafin a fito da shi wani kuma awa ɗaya zai yi gurgurdan irin laifin nasa wani kwana ɗaya zai wani kwana uku wani sati biyu sai ya yi sai kuma a cire shi sai a kai kaga ko a nan a zaman kawai na wutar Allah bai yi rashin adalci ba kowa gurgurdan aikinsa ne don haka ka kyautata wa kanka aiki sai ka ga sakamako mai kyau kana kallo sai a fidda wani ba a fidda kai ba ya Allah muna roƙonka Allah ka sa babu wanda zai shiga wuta ma a cikinmu nan Allah ka sanya mu gaba ɗaya a aljanna ta wani mai cewa wai Allah kwarango tsamo aljanna ko to ko da ba kwarango tsawar ba Allah dai ya sa mu gaba ɗaya shi abinda yake nufi da kwarango tsawar ko a rikice ko a yaya ko ba tafiyar kafa ba kawai an gida mutum ko ba haka bane shine kwarango tsawa domin aka ce ba a nitsa zaka ci ka taka da kafa kame yanzu idan ana shiga mota ga gobara da wahala da meye da wani tashin hankali a wani gari ga motar da za ta bar garin kuma guda ɗaya ce ya ake shigar ta wannan shine kwaran gwatsawa Allah ya kyauta to Allah ya shigar da mu aljanna Allah ya tsare mu shiga wuta to hatta zaman da za a yi akwai adalci daga Allah yace fi sur'atil khuruji wa but'ihi wajen saurin fitar da kuma jinkirin fitar ومن له بصيرة منورة يرى بها كل ما أخبر الله به دون الله يبيه بصيرة تودون بصيرة زي قدق أبن الله يباد الأباري في كتابه الاتفنسة من أمر المعاد نا لمر مقوما دقوب القيامة وتفاصيله دقما بيانا سدكي دكي دون الله يبيه بصيرة زي قدق يهنغو حتى كأنه يشاهده رأي عيني وان الله يهوري مسا بصيرة wallahi baya bukatar kullun sai annana ta masa wa'azin hisabi da tsayawa gaban Allah amma da kansa zai tuno waman ya'mal mithqala dharratin yara khairan yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara kullun zai tuno wadannan abubuwa da duk maganar Allah cewa in an kaza fa za ai kaza amma saboda mantuwa da Allah ya bamu shi yasa sai an mana wa'azi wata ran wani wa'azin in aka yi shi ya shiga jikinka sai ka ji kamar baka taba jin ayar ba to mai basira shine mai kullun yana tare da tunani akan waɗannan abubuwan sai ya gansu kamar yana gani ido da ido wa ya'lamu anna hadha huwa muqtada ilahiyyatihi subhanahu kuma wannan sai ya san cewa wannan shine abin da ke nuna maka cewa wanda yake yin wannan abu shine ilahi shine wanda ya cancanta a bauta masa shine abun bauta shi kadai wa rububiyyatihi da kuma rububiyyar Allah ka gane ta ka gane girman Allah da alƙadarinsa da darajar kuma hukuncin da yayi wa izzatihi da izzar Allah da buwayarsa wa hikmatihi da hikimarsa wa annahu yastahilu alayhi khilafu zalika kuma zaka gane cewa kai gaskiya a ce Allah zai yi sabanin wannan hikimar gaskiya ba daidai bane mu koma zuwa labarin da na baku wanda kuma muna yawan nana tashi na aqidar ash'ariyya din yanzu in kana bin nasoshin nan Allah ya ce wanda yake kaza za a bashi lada kaza wanda yake kaza za a bashi lada kaza yanzu a hankalce wannan hankali ne zai iya daukar cewa wai Allah madaukaki gobe kiyama sai ya gama hukunci yan aljanna ku je aljanna sai sun kama hanya ana bude aljanna za su shiga sai ya ce ku dawo na fasa sai ya ce a sa su a wuta ai wannan rashin hikima ne Allah ku baya siffantuwa da rashin hikima su al-ash'ariyya garin su tabbatar wa Allah cikakken iko sai suka faɗi wai aishi inna Allah ala kulli shay'in qadir na'am innahu ala kulli shay'in qadir walakinahu wa'ada annahu la yukhlifu al-mi'ad yayi alƙawari ba zai saba ba kuma baya ƙarya tunda yace baya saba alƙawari to yayi alƙawarin waɗanda suka yi aikin kirki zai sa su aljanna to ya za a yi warware alƙawari yace ku dawo wuta na gada ma in sa ku Allah ba zai wannan abu ba. Da haka duk wanda ya san nassoshin Alkur'ani ya san batan da murji'a suke kai, ya san batan da ƴan wa'idiyya, khawarijawa da mu'tazila suke kai, ya san kuma ingancin mazhabar ahlus sunnati wal jama'a akan wannan mas'ala cewa Allah da hikima yake abinsa ba haka kawai ba. An fahimci abin? Wa annahu yastahilu alayhi khilafu zalika wa nisbatu zalika ilayhi nisbatu ma la yaliqu bihi ilayhi dangana masa wannan ma a ce yana aiki babu hikima to lalle an dangana masa abin da bai dace ba fa yakunu nisbatu zalika ila basiratihi ka nisbati shamsi to nan ya koma zuwa ga shi sahibul basira shi mai basira din nan da ya ambata mai ganin abu mai basira mai haske to sai ya zama dangana wannan zuwa ga basirarsa ka nisbati shamsi wan nujumi ila basarihi sai ya zama gurgudan wannan irin yadda zai haskaku da sanin hikimar Allah da rububiyyar Allah da ilahiyar Allah ta hanyar bin nassoshi kwatankwacinsa shine kwatankwacin yadda idan ka yake amfanuwa da rana da taurari ko ba gwanin nan can ba idan ka da yake idan ka wannan yake fuskar ka me ya alakar sa da hasken rana da kuma taurari shine baya gani sai da wannan hasken ko ba haka ba wannan idan da kuke gani in babu hasken rana kuma babu wani hasken substitute na rana kamar lantarki ko to ai ba za mu ga komai ba yanzu idan ka shiga dakinka ka kashe wuta cikin dare kofofi duka rufe akwai abin da ka gani in ka daga hannunka gashi a gabanka ba za ka iya ganin sa ba ashe idan ka madubi ne reflection na rana da kuma na taurari ko wata da sauran halittar Allah da Allah ya halitta su suke hawa kan idan sai idan ya zama kuma ya ga sauran abubuwa kun fahimci wannan to yadda ido yake da alaka da rana da taurari da wata haka in kai mai basira ne kana haskakuwa da Qur'ani da hadisi to zaka gano hikimar Allah da basirarka shine abin da yake nufi basirar Allah basirarka zaka gano maka hikimar Allah kaga cewa lalle in an ce Allah zai fasa shigar da ƴan aljanna aljanna ya ce ku dawo ni na ga damar in sa ku auta zaka ce sam Allah ba zai wannan abu ba an fahimci saboda me basirar da kake da ita wanda da ita kake gane alqur'ani kake gane hadisai kuma kake dore imanin ka akai Allah sa ku gane wannan yi karfin hasken dama mana ai gurgudun karfin hasken gurgudun abin da zaka ji amma in aka ce ba ranar ba wata ba taurari za a gani ba za a gani to haka nan kuma shi ma gurgudun abin da ke zuciyarka na basira to zaka gane cewa menene haƙin Allah a rububiyyarsa a uluhiyya da kuma sauran abubuwa na hikima da izza kamar da malam ya ambata sai ce wa hadha yaqinul iman wannan shine yaqinin imani wa huwa alladhi yuharriqu as-sayyi'ati kuma shine ke kona miyagun ayyuka imanin nan naka da Allah sai ya kona maka miyagun ayyukanka saboda karfin yaqini kun san shi kansa yaqini sababi ne da Allah ke tara maka lada akan sa yabon da Allah yayi wa masu yaqini da har ya ba su shugabanci inda Allah ya ce waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina mene yuqinun da haka yaqini da Allah yaqini da ayoyin Allah sababi ne babba da Allah ke ba mutum shugabanci a duniya da kuma lahira tunda ko za a ba mutum shugabanci har da lahira wannan yana nuna maka me ashe abu ne da Allah yake so ashe abu ne da za a samu lada akai da haka idan ko da an tara mu'minai ran kiyama dan Allah da imanin mu ƴan wannan zamani da imani da kuma yaqini irin na sayyidina Abubakar ma'aunin ɗaya ne ba ɗaya bane in ya zama na Abubakar da na Umar ma akwai bambanci to ina ga kai ko ba haka bane ku duba me ya faru tsakanin Abubakar da Umar dangane da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaqini ba wai ba shi da yaqini kwata kwata bane amma darajar yaqinin daban take da na Abubakar da na Umar sai dai tuna masa wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila in qad saytuno ashe annabi yana mutuwa kun ga ashe yaqinin Abubakar yana da bambanci da yaqinin Umar to ballanta na kai kuma Allah ya kyauta dan haka ya ƴan uwa shi kansa yaqini a sababin sa Allah yana kona wato zunubai da suke tare da mutum kama tahriqu النار الحطب كما يدى وتاتك يكون قرار وصاحب هذا المقام من الإيمان وان دي يكي وان مطعي إيماني يستحيل إصراره على السيئات تو دو حلا با أبنيني ثوك إبا بزيه بما أتي متين يهدوجي أكان ميابون أيوكا يتيق بدا ينسو لك كساميك إيني أكان وان iko na Allah da karfi na Allah da izza ta Allah da hisabin da Allah zai da adalcin da zai ka ji tsoronsa tun kafin ka haɗu da shi ka daina miyagun ayyuka yaqininka zai kankare maka to amma kar ma ka aikata zaka karfin imani ya isa ya hana mutum wato saban Allah wa in waqa'at minhu wa kafarat diyawansu ko da sun auku sun yawaita fa inna ma ma'ahu min nuril imani abin da yake tare da shi na hasken imani ya amuruhu bi tajdidi taubati inda mutum yana da imani imanin nan zai rika umartarsa ya rika sabunta tuba ya Allah na tuba ya Allah na san nayi kaza ya Allah ka gafarta mini kullu waqtin kowane lokaci bi rujui ila Allah ka koma zuwa ga Allah fi adadi anfasihi gurgudan yawan numfashinka kullum ka koma zuwa ga Allah وهذا من أحب الخلق إلى الله ما إلهم أن صفة سوني وأن الله يفسه الله ثنيا مؤتكنسه يسي انتهى كلامه قدس الله روحه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا دوانا زنتان زنتان واي مالا ابن القيم نكو دا مالا يتأكود الغريش تو دوانا من قمى دوانا تتونا وأكون وان منصى مفائدة تونا دوانا زنتان دي ضد أكوي وص أبو بوا دا سكي دا ألاك دا ودنا الآية نهو كنت هو كنت ما سو مهمانتي زامي قوكالي مدنبي سو كودا كتنني قوبكا فمفارا آية تقبا إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.